This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara da nomad da niyyar dukkan su a jamhuriyar Niger. Masu sha'awar jinmu ta na'urar computer suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashihausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare. Yanzu ma daga nan Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Bayan labaran duniya, muna tafi da sharhi daga Abuja kan ganawar sirri da aka yi tsakanin shugaba Buhari da tsoffin shugabannin Najeriya Olusegun Obasanjo da Dr. Goodluck Ebele Jonathan. Muna kuma tafi da rahoto kan marayu waɗanda suka rasa iyayensu sakamakon rikicin Boko Haram waɗanda ake lura da su a wata majami'a a Yola. Daga bisani mu gabatar da shirin labarin wasanni. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wasu jerin harhare da aka kai akan yan sanda da sojoji a yau Litinin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Turkiya, yayin da aka kai wani hari na daban akan ofishin jakadancin Amurka a Istanbul, babban birnin kasar ta Turkiya. Babu dai wanda ya ji ko da rauni a lokacin da wasu mutane biyu suka kai harin na ofishin jakadancin Amurkan, sai dai maran sun samu sun kubuce bayan da yan sanda suka mai musu da martani. Amma daga baya yan sanda sun ce sun cafke ɗaya daga cikin maharan wacce ta kasance mace. Hukumomi sun ce a da matar mamba ce a jam'iyyar People's Liberation Party mai rajin samar da sauyi. Ƙasar ta Turkiya da Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai na yi wa wannan ƙungiya kallon 'yan ta'adda wacce ta sha kai hare-hare ciki har da wanda ta kai a ofishin jakadancin Amurka da ke Ankara a shekarar 2013.
A yau Litinin, kungiyar Taliban ta dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai cikin wata mota a babbar kofar shiga filin saukar jiragen sama da ke Kabul, wanda ya halaka mutane 5 kuma raunata wasu 16. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan sun kaikaici wani jerin gwanon motoci masu silke da ke dauke da wasu jami'an gwamnati. Sai dai wani mai magana da yawun kungiyar ta Taliban ya ce harin ya auna wasu dakarun kasashen waje ne. Wannan hari ya biyo bayan wasu jerin hare-hare da dama da aka yi 'yan kwanakin nan a ƙasar. Ranar Juma'a da ta gabata, wani harin bam ya kashe mutane 50 ciki har da wasu hare-hare da aka kai kan wasu dakarun Amurka na musamman da aka girke kusa da filin jirgin sama na Kabul da kuma wata makarantar horar da 'yan sanda. A ranar Asabar kuma wani hari da ƙungiyar ta kai a lardin Kunduz ya halaka mutum 29.
Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaro a Isra'ila sun kai wani farmaki a yammacin kogin Jordan, inda suka cafke wasu Yahudawa masu tsaurin ra'ayi kana suka tsare wasu gaggan mambobinsu guda biyu a wani mataki da zai ba da damar rike su na tsawon watanni 6 ba tare da an tume su da aikata wani laifi ba. 'Yan sanda sun ce kaman na da nasaba da abubuwan da ke faruwa 'yan kwanakin nan a yammacin kogin na Jordan, sai dai ba su fayyace ko mutane nawa suka kama ba. A dai bangaren ma'aikatar tsaron ƙasar ta bayyana cewa tana tsare da Mayor Ettinger, wanda jika ne ga malami Yahudin nan mai tsatsauran ra'ayi, wato Mayor Kahane, wanda aka haifa a Amurka, da kuma Evita Slonim, bayan da aka zarge su da alaka da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi waɗanda kuma aka kama su a makon da ya gabata. Ministan tsaron ƙasar ta Isra'ila Moshe Yalon ya ba da umarnin a tsare wani mutum na uku mai tsatsauran ra'ayi a 30 da ta gabata. Wannan kame ya biyo bayan wani hari da Yahuda suka kai a ranar 31 ga watan Yulin da ya gabata a yammacin gabar kogin Jordan, wanda ya halaka wani jariri Falastine mai watanni 18 da haihuwa da mahaifinsa, kana ya kuma jikkata mahaifiyarsa da ɗan uwansa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin a matsayin aikin ta'addanci.
Hukumomi a Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka sun kafa dokar ta ɓaci, yayin da ake makin tunawa da kisan da wani ɗan sanda farar fata yi wa wani baƙar fata da baya ɗauke da makami. Shugaban ƙaramar hukumar St. Louis Steve Stinega ne ya bayyana kafa dokar bayan da 'yan sanda suka mai da martani a kan wani baƙar fata da ya buɗe musu wuta a gefen makin da aka yi. Mutumin, a cewar hukumomi, ya shiga wata musayar wuta da aka yi tsakanin wasu ƙungiyoyi biyu, inda aka harba harsasai 40 zuwa 50 kafin daga baya ya buɗe wuta kan motar 'yan sanda wacce ba ta da alama. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, rahotanni daga fadar Asorok da ke Abuja sun tabbatar da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana a ranar Juma'a da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo. Kana a jira dare ya gana da tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Jonathan. Sai dai masu magana da yawun shugaban na Najeriya sun ce ganawar ta sirri ne, sun kuma ƙaryata jita-jitar cewa ganawar ba za ta rasa nasaba da neman kama kafa kan bincike-binciken da ake yi a ƙasar a halin yanzu. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya nemi jin ta bakin Dr. Kabiru Mato, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja, kan tasirin waɗannan ziyarce-ziyarce.
Kina ganin wannan ziyarce-ziyarce babu wani abu illa a ciki. Illan kawai shi ne ya kasance cewa an bar mutane ne suna ta wato bincike-bincike a kan cewa wataƙila ga abin da aka tattauna, wataƙila ga abin da ya kawo su. To kaga wannan ba zai kasance yana da ainihin nasaba da bukatu da ainihin ita mulkin demokradiyya, musamman ita wannan gwamnati da ke kirari a kan canji, za ta kawo canji ko kuma tana kawo canji. Ya kamata a ce dukkan abin da aka tattauna ko kuma wayansu daga cikin muhimman abubuwan da aka tattauna an faɗa ma mutane domin mutane su maida hankalinsu wuri ɗaya. In ba haka ba ko za a ci gaba da gume-gume ne, wannan ya ce ga dalili, wannan ya ce ga dalili, wanda shi daga baya zai zama ita kanta gwamnati mai ci larura. Domin me? Domin sai ta dawo tana ta ƙaryata wayansu daga cikin abubuwan da wataƙila ba haka ba ne da al'umma za su zata, su ne makasudin wannan wato ziyara da shi shugaba Obasanjo ya kai rubutu, shugaba Johnson ya kai shugaba wato Muhammadu Buhari. Saboda haka ya kamata su wato hukumomi, musamman masu magana a madadin shugaban kasa, su fito su yi tsokaci su nuna ma 'yan Najeriya cewa ga dalilan wayannan wato ziyarce-ziyarce. Ba dole wai sai an fede mana duri har mu tsaya ba kamar yadda nace, amma in aka yi wannan bayani wataƙila zai gamsar da 'yan Najeriya ya kasance cewa ba cigaba da gusuri-tsome wanda shike kamar yadda nake yana iya kasancewa larura ma gwamnatin ne.
Masu magana da yawun shugaban ƙasa su biyu, wato Malam Garba Shehu da Mr. Femi Adesina, sun fito fili sun ce an wannan ganawar amma ba su da bayani me aka tattauna. Don haka kaga wataƙila abin da kawai aka gaya musu ko ake so jama'a su sani ne za a gaya musu. To amma yanzu akwai hujja, alal misali, a danganta wannan ziyarar da cewar kamun kafa ne waɗannan mutane suka zo yi domin magana bincike-binciken nan.
To rashin bayanin shi ne zai ainihin wato karfafa waɗannan jita-jita. Alal misali, babu wani abu da za a iya cewa yana boye a cikin wannan mulki da ake tafiyarwa a Najeriya.
Dr. Kabiru Mato kenan, wani mai sharhi kan al'amura a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da ziyarar tsakiyar dare da aka yi tsakanin Muhammadu Buhari shugaban Najeriya da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan da Chief Olusegun Obasanjo a lokuta daban-daban. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Cikin dubban mutane 'yan gudun hijira da Kamaru ta tsakiyar su dawowa Najeriya, har da yara ƙanana waɗanda suka rasa dukkanin iyayensu a rikicin da ake na Boko Haram, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aiko mana.
Sunana Zairi, garinmu Madagali. Daman a bakin kasuwa nake, sai na zo na yi rashin lafiya, sai aka kai ni, sai wani ya ɗauke ni sai ya kai ni asibiti. Ni ina kwanawa a kusa da akwai masallaci kusa da kasuwa.
Wai me aka ce yake damun ka?
Cikina yana ciwo kuma sanyi yana damun. Sai Genesis kun sai ya ɗauke ni sai ya kawo ni yana.
Hazur Muhammad dan shekara 10 na ɗaya daga cikin yara da hare-hare Boko Haram ya raba da iyayensu. Yana daga cikin yara 38 da suka dawo Najeriya daga Jamhuriyar Kamaru a kwana-kwanan nan bayan zaman gudun hijira na sama da watanni 9. Bincike da na gudanar a sansanin 'yan gudun hijira na Majami'ar Katolika ta St. Teresa da ke Yola Fadar Jihar Adamawa ya nuna mafi yawa daga cikin waɗanda ke zaune a sansanin bayan da dama suka koma gidajensu yara ne da ba su da 'yan rakiya da kuma mata da aka shi mazajensu kana aka bar su da yara ƙanana. Talatu da Ladi Joseph, 'yan shekaru 15 da 13, waɗanda suka rasa iyayensu da kan waɗannansu a hare-haren Boko Haram sun shaida min cewa baya ga abin biyan bukatunsu na yau da kullum, majami'ar ta tsara musu darussa na musamman domin ba su shawarwari kan yadda za su tafi da rayuwarsu.
A lokacin da na shiga Kemaru nan, to iklizia ne suna taimaka mana ko abinci, to su ne suna tallafa ne.
Muna samun abinci isasshe, ana yi mana gargaɗi mai kyau.
Teruwa da mu ɗan shekara 12 da na iske yana rubuta jarrabawar kammala karatunsa na firamare, ya ce baya ga sanya su a makarantu an tsara wa yara irinsa da ba su da ƴan rakiya a sansanin shiri na musamman domin ɗebe musu zaman kadaici da kuma rage musu kewar iyayensu.
Taruwa da kuma muna samun bol muna bugawa, yana rage mana tunani.
Shugaban majami'ar Katolika na St. Teresa da ke Yola fadar jihar Adamawa, Bishop Stephen Dami Manza, ya ce majami'arsa ta rungumi shirin kulawa da irin waɗannan rukuni na yara domin ba da tasu gudumawa wajen shata musu ingantaccen shimfiɗa ta rayuwarsu nan gaba.
In fact, abubuwa guda biyu ne makan kawai zan ce kalubalen da muke fuskanta sosai. Na farko shine waɗannan yara su riga su samu damuwa sosai, wanda ana ce da turanci trauma, hankalinsu a kadiya kowane lokaci don babu waɗansu, babu mama, babu baba. Akwai wayanda dama su riga su hure wannan fani yadda za su kula da su.
Babban jami'in kai ɗokin gaggawa na tarayya da ke kula da jihar Adamawa, Malam Sa'ad Bello, ya ce har ya zuwa yanzu hukumarsa bata kammala tantance yara da suke marayu da kuma waɗanda suka iso sansanin ba tare da iyayensu ko ƴan rakiya ba.
Sannan muka danka su a hannayensu, mazaje da kuma mata, yara mata suna hannun yara mata, yara ƙanana kuma suna da namiji wanda ke lura da shi. Muna da wannan tsari a camp din, so ba an bar su ne kawai a hannun kakara zube ba.
Baya ga marayu da ke zaune a sansanin ƴan gudun hijira na majami'ar Katolika da ke Yola fadar jihar Adamawa, akwai mata da mayakan Boko Haram suka kashe mazajensu. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
Da gaida Sanusi Adamu daga Yola, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogo muna cewa karfe 5 saura minti 18. Ga Ali Mustafa Sokoto da shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To, a cikin wannan shiri na wannan Litinin, manyan kulau-kulau na Premier League sun ji jiki a wasannin buɗe kakar wasanni ta bana da aka fara. Za mu ji ƙorafin wasu 'yan Najeriya kan yadda ake tamantawa da tauraron ƙwallon ƙasar da suka shige.
Duk ƙoƙarin da ya yi wa Najeriya ta fage ƙwallon ƙafa ba a karrama shi ba ko inganta kabarinsa.
Shugaba Muhammadu Buhari ya jinjina wa 'yan wasan Najeriya kan rawar da suka taka a wasannin masu nakasa jiki ta duniya da aka kammala a nan Amurka. Ko me yasa ƙwallon jamhuriyar Niger ba ta tafiya yadda ake son ta?
Rashin kulawa ne, rashin sa kuɗi. Yanzu in an ci ana wasa nan garin ga yanzu, baka gani kowa, baka gani manya kowa, sai company su da ke bada kuɗin su. Kaka ne ko bai.
Bayan saukin da aka samu na cutar Ebola, Saliu ta janye takunkumin wasanni. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka kuma ta ce sam ba za ta goyi bayan shugaban ƙwallon Liberia da ke kwaɗayin ya mai kujerar Sabaleta ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Kakar wasannin Premier League da aka fara a Ingila ba ta yi wasu manyan club na wannan ƙasa kyau ɗin ba. Yanzu ma kaɗan Murtala ya sanya ne yana tafi da ƙarin bayani kan wannan, amma bari mu fara da batun ziyarar da ya kai jamhuriyar Niger, inda ya je ya kalli halin da harkokin ƙwallon ƙafa suke ciki yayin da ya kai ziyara a birnin Tawa.
Kasar jamhuriyar Niger dai ta rede tana fuskantar koma baya ta bangaren ƙwallon ƙafa a matakin ƙasa da ƙasa. Tun daga shekara ta 1994 da kasar ta yunkuro har ta kai kasa ta 68 a duniya a jadawalin mafifitan kasashe na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya, wato FIFA. Kasar ta Niger ta ci gaba da samun koma baya, inda kawo shekara ta 2002 jadawalin na FIFA ya dora ta a can kasa a matakin kasa ta 196. To sai dai kasar ta sake farfaduwa shekaru uku da suka gabata, inda karon farko a tarihi a shekara ta 2012 ta sami gurbi a wasannin karshe na gasar cin kofin nahiyar Afrika. Kana ta koma samun shiga gasar ta shekara ta 2013. To amma a dukkanin gasannin biyu an fitar da kasar ne a matakin rukuni, yayin da kuma ta kasa samun gurbi a gasar da aka gudanar a bana a kasar Equatorial Guinea. Akwai ra'ayoyi daban-daban dangane da musabbabin matsalolin ƙwallon ƙafa a ƙasar ta jamhuriyar Niger. Abdullahi Okala wani tsohon dan kwallo ne a matakin jihar Tawa wanda a yanzu ya zama mai horar da wata babbar kungiyar kwallon kafa a Tawa din na kuma ziyarci babban filin wasa na birnin Tawa inda na tarar da su suna atisayen safe
amma yanzu yaran zamani ba su so wasa irin wannan suna wasa ne suna kallon kafa suna wasa suna dibi aljihu in kana so kai suna ba za ka yi wasa irin wannan ba zaka kashi kanka dan a san ka kai suna akwai yara muna da fili mun hiturawa fili kuma mun hiturawa kwarin jiki saboda ita tuwa da muka sha nan tun muna yara amma rishin kulawa ne rishin sa kuɗi yanzu in yanci ana wasa nan garin ga yanzu baka gani kowa baka gani manya kowa sai company su ne ke bada kuɗin su kakan ku bai
su kansu yan kwallo a kasar ta jamhuriyar Niger suna da nasu ra'ayoyi daban-daban dangane da matsalolin da kasar take fuskanta ta bangaren kwallon kafa
sunana Ibrahim Muhammad wanda ake ce ma Hasler alhamdulillahi zakwa Pele Balo ta ci gaba cikin jamhuriyar Niger da har mun samu muyi kalife mun ta Africa du Sud mun ta Gabon mun nuna karamin kokarin mu dan har yanzu muna cikin karamin lokaci kada amma muna tamanin ga wanga lokaci da za a yi in Allah ya rida muna so mu hito na dai mu tai wurin kasaccin kofin duniya abinda zan nuna magabata gaba daya do Allah a nemo yara matasa ko ina cikin a shiga a cinsu ɗan buwasa a zo a yi balo ya kamata a ce ba sai ya mai ba sai jamhuriyar ya mai dai akwai dan wasa kwallo ba na ko ina an ka shiga cikin Niger za a samu dan wasa ya he ɗan ƙasa suna kuka su ce ayya mai na dai yanzu wani kwaci na son shi ba da taimako sai ce ai babu dan tawa koko babu dan yamai dan maradi koko a ni ban bada
a tarihin kasar dai bata taba samun shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ba haka kuma duk da cewa akwai kalilan da ke sha'awa tare da goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa na Turai to amma ba su taka kara sun karya ba idan aka kwatanta su da wasu kasashen Afrika
mu abinda mun kai ba karhi kokowa ta gargajiya kokowa ta gargajiya yau in an ce maka ana kokowa ta gargajiya akwai lokacin da zaka biya bisa titi baka ganin kowa surtu ya an zo karshe
Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
to gaishe ka Murtala to kamar da muka ce an jima Murtala na kan hanya da bayani kan halin da Premier League take ciki yayin da aka bude kakar wasanni ta bana amma yanzu bari mu je Najeriya inda shugaban wannan kasa Muhammadu Buhari yake jinjinawa tawagar ƴan wasan Najeriya da suka halarci wasannin nan da ake kira wasannin Olympics na musamman ko kuma Special Olympics da aka shirya a babban birnin Los Angeles da ke jihar California na Amurka wata sanarwa da kakakin shugaban wato Garba Shehu ya bada ta ce Muhammadu Buhari ya jinjinawa wannan kungiya da kwazon da ta nuna a wajen wannan wasannin inda ta dawo da tsarabar lambobin girma 71 da suka hada da na zinari 34 a wajen wannan wasannin na bayyana dai yan wasa kamar 6,500 daga kasashe 165 na duniya suka shiga cikin gasanni kamar 25 da aka shirya da suka hada da kwallon kwando wato basketball da kwallon raga ta badminton da kwallon table ta tennis da wasan kokawa na judo da wasan kulki na golf da kuma tsairin kekuna ita dai wannan wasanni na musamman na Olympics wato wasa ne da aka shirya musamman wanda saboda wanda suke da takaitattuwar basira ko kuma hankali ko suke da wata 'yar motsuwa ta fahimta abubuwa kuma tun shekara 1950 aka kirkiro ta lokacin da Eunice Kennedy Shriver kanwar wani tsohon shugaban Amurka wato John F. Kennedy wacce kuma ita ma tana da kanwa da ake kira Rosemary ta kirkiro da wasan saboda gane da ake wulakanta mutane da suke da irin wannan nakasa din Hukumar kwallon kafa ta Saliyo ta janye takunkumin da ta sani hana yin wasanni a cikin wannan kasa din a sanadin bullar cutar Ebola. Shugaban kasar Enes Nkurumah ya ba da sanarwa cewa an dage wannan cuta din bayan da aka ga cewa an samu rahusa da sauki daga wannan bala'i da ya aukawa kasa din. Shekara ɗaya yanzu kenan da aka sa wannan doka din saboda wanzuwar wannan cutar ta Ebola wacce ko bayan Saliyo ta shafi wasu kasashen mu na Afirka da suka hada da Guinea da kuma Liberia. To sai dai ko da yake an cire wannan wasa a nan cikin gida har yanzu ba a rabu da bukar ba domin Saliyo tana karkashin haramcin da hukumomin ƙasa da ƙasa musamman na Afirka na hukumar kwallon kafa ta CAF suka sa mata na hana ta yin wasanni ko a nan cikinta ko kuma ita ta je ta buga da wasu a waje. shine babban jami'in ita hukumar kwallon kafa ta Saliyo Ibrahim Sisi yake cewa yanzu abin da suka tasa a gaban su kenan na ganin cewa an janye shi ma wannan hanin da aka yi musu. To amma daidai da haka yanzu wannan da aka janye ta cikin gida din mutane na jin dadin ta a nan Saliyo musamman da yake ta ba su dama su kalli wasannin Premier na Ingila da aka fara inda kuma suke da magoya baya da yawa. A karon farko a cikin shekara daya yan kasar Saliyo sun shiga gidajen cinema da gidajen barasa suka kalli kwallo abinda aka nasi har na tsawon shekara guda. To da yake mun dauko magana wasan kwallo na Ingila na Premier din ya kamata mu hada ku da Murtala Faruk kusan yana domin ya ga mana yadda wasu daga cikin manyan kwallo-kwallo suka ji jiki yayin da aka bude wannan kakar wasanni ta bana.
A ƙarshen makon nan ne dai aka soma fafata wasannin gasar Premier ta Ingila na sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2015 da 2016. Zakarun gasar dai wato Chelsea ta soma ne da kunnen doki a wasanta na farko da ta buga da Swansea da ci 2-2. To amma fa ta soma ne da karbar jan katin kora da aka baiwa mai tsaron gidanta Thibaut Courtois bayan da alkalin wasa ya kama shi da laifin shigar mugunta wa dan wasan Swansea Bafétimbi Gomez. Manchester United ko galaba ta soma da ita akan Tottenham da ci 1 da nema, yayin da Arsenal kam shankashi ta soma da shi a gidanta na Emirates, inda West Ham ta doke ta da ci 2 da nema. Liverpool ta bi Stoke har gida ta doke ta da ci 1 da nema. Leicester ta doke Sunderland da ci 4-2, yayin da Newcastle da Southampton suka yi kunnen doki da ci 2-2. Dan wasan Najeriya Orion Igalo ya sami jefa kwallon farko na gasar wa club dinsa na Watford sa'ad da ta yi kunnen doki da Everton da ci 2-2. Norwich ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun Crystal Palace, yayin da sabuwar shiga Bournemouth ma ta sha nata kashin a hannun Aston Villa da ci 1 mai ban haushi.
To a gaishe ka Murtala, akwai Najeriya da dama da suke da korafi kuma suke da jin takaici na gane da ake yawan manta da taurarin ƴan kwallon Najeriya da aka yi a can da musamman wanda suka riga mu gidan gaskiya kamar su Mamudu Lawan tsohon dan kwallon Super Eagles daga birnin Badam ga Hassan Umar Tambuwa.
Dan ba a manta ba a watannin baya wasu masoya da ƴan uwan zakaran kwallon kafar nan na Najeriya Rashidi Yakini dan asalin jihar Kwara sun taba kokawa da rashin tunawa da shi da ma barin kabarin sa ba tare da wata alamar girmamawa ta kasa ba. Halin yanzu wasu masoya mu da Shiru Lawal mai lakabin mu da Lawal zakaran kwallon kafa dan asalin jihar Ogun da ya rasu tun shekaru 24 da suka gabata sun koka da cewa duk kokarin da yayi wa Najeriya ta fagen kwallon kafa ba a karrama shi ba ko inganta kabarin sa a hukumance. A cikin kokarin da mu da Lawal yayi wa Najeriya sun hada da a shekarar 1980 fafatawar cin kofin Africa mu da Lawal an ci kofi so 86 tare da shi a wasannin gida da waje, inda ya zura kwallaye raga har so 12. Bayan shekaru 24 da mutuwar sa, kabarin sa na nan ba tare da wata alamar karramawa ba ta kasa, duk da nasarar da ya kawo wa club din Shooting Stars na Ibadan da Abiola Babes na jihar Ogun da ma club din kasa na Super Eagles da dai sauransu. Shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Ogun Alhaji Ganiyu Majekodumi da ya ziyarci kushewar mu da Lawal ya ce za su yi wa kabarin sa gyara don ya dace da zamani.
The cabinet have given all the chiefs that we have to bring the estimate how much we are going to cost, we're going to cost us to make sure we give him a befitting tribute for him that will be a tourist center in Egbalan.
Alhaji Ganiyu Majekodumi ya ce Obana Abekuta wato basarakin birnin Abekuta a jihar Ogun ya baiwa dukan chief wato sarakunan yankin umurnin su kiyasta kudi ko nawa za a kashe don a yi masa gyara mai armashi ga kabarin sa ya zama wurin ziyara a yankin na Yarbawan Egba dake jihar Ogun. Shi ma abokin mu da Lawal Baiwodun Odejimi da ya ziyarci kabarin kwanan baya cewa yayi
I've never been to this place and I've only been hearing the news and journey to get here. I'm highly disappointed for somebody that has worked very hard.
Mr. Baiwodun Odejimi ya ce bai taba zuwa wurin kabarin ba na mu da Lawal yakan ji labarin yadda kabarin yake amma irin ayyukan da yayi wa kasar nan Najeriya bai kamata a bar kabarin sa haka ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kama kwallo ke kowa ya tara ashura mai wancan ya ba ashura mai wancan ya ba ashura mai wancan bai kai ga fatan ba to sai jira ashura mai don Allah adamurkinta.
To gaishe ka Hassan. To jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wutan Allah ya kai mu a madadin wakilanmu da suka tarbata mana rahotanni wato Murtala Faruk Sanyina da kuma Hassan Umar Tambuwal. Ni ne Aliyu Mustapha Sakkwato a Washington DC.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bananan hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takeice ta bayyana gudunmuwar wasu kudi dala Amurka miliyan 65 da ta ba hukumar samarwa da duniya abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP. Wannan agajin zai ba hukumar sukunin ci gaba da samar da abincin gaggawa ga 'yan Syria su miliyan 4 a cikin kasar da kuma wasu kimanin miliyan 1,600 da ke gudun hijira kasashen Jordan, Lebanon, Turkiya da Masar. Amurka ce ta fi kowa ba da taimakon agaji a rikicin kasar Syria. Ta samar da kudi sama da dalar Amurka miliyan 4,000 domin taimakawa miliyoyin jama'a da ke ciki da wajen iyakar Syria samun abinci, da wurin zama, da ilimi, da taimakon gaggawa na kiwon lafiya, da sauran abubuwan sauƙaƙa rayuwa da dama. A zuwa yanzu, hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ba hukumar samarwa da duniya abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 1,200 a aikin da take yi a ƙasar Syria. Yayin da hukumar USAID ta kasance wadda ta fi tallafawa hukumar samar da abinci ta duniya domin agazawa mutanen ƙasar Syria, rashin samun tallafin kuɗaɗe daga sauran ƙasashen duniya ya sa dole hukumar ta rage yawan adadin da take bayarwa zuwa ga rabi ga kowane ɗan gudun hijira, da kuma rage yawan abincin da take rabawa magidanta a kowane wata cikin Syria. Amurka na ci gaba da ƙarfafa gwiwar sauran masu ba da taimako da su ci gaba da wannan da ma sauran abubuwan agajin da ake bukata. Muna kira ga dukkan gwamnatoci da su cika alƙawuran da suka yi na bayar da agajin kuɗi. Gudunmuwar kwana-kwanan nan da hukumar USAID ta bada ya taimaka wajen hana hukumar rage irin agajin da take bayarwa, ciki har da rage yawan agajin abincin gaggawa da dukkan 'yan gudun hijira na Syria da ke zaune a cikin gidajen da jama'a suka basu maimakon zama cikin sansanin 'yan gudun hijira. Mun samu labari mai ban tausayi na 'yan gudun hijira masu fama da yunwa suna komawa wurin da yaƙi ya daidaita a Syria, suna fito da ƙananan yara daga makaranta suna sa su su yi bara. A cewar Dina Esposito, daraktan hukumar USAID mai kula da ofishin abinci domin zaman lafiya, muna fatan waɗannan kuɗaɗen da aka samar za su magance wannan mawuyacin zaɓin da kuma taimakawa jama'ar Syria a yayin da watannin hunturu ke karatowa. Tun shekarar 2013, shirin samar da abinci na hukumar WFP, wanda ya fi samun kuɗin gudanarwarsa daga hukumar USAID, ya samar da agajin abinci da ake matuƙar buƙata ga 'yan gudun hijirar Syria, yayin da a wani gefe ya samar da kimanin dala miliyan 1,000 ga tattalin arzikin ƙasashen Jordan, Lebanon, Turkiya, Masar da Iraki da kuma dukkan ƙasashen da suka nuna karamci na buɗe ƙofofinsu ga 'yan gudun hijira. Cikin Syria, shirin samar da abinci ya taimaka wa miliyoyin jama'ar da yaƙi ya shafa. Amurka ta kasance mai aiki tare da abokanta na ƙasa da ƙasa domin taimakawa wajen samarwa da jama'ar Syria abinci da suke matuƙar buƙata. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice.
Wasu jerin harhara da aka kai akan 'yan sanda da sojoji a yau Litinin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Turkiyya, yayin da aka kai wani hari na daban akan ofishin jakadancin Amurka a Istanbul, babban birnin ƙasar ta Turkiyya. Babu dai wanda ya ji ko da rauni a lokacin da wasu mutane biyu suka kai harin na ofishin jakadancin Amurkan, sai dai maharan sun samu sun kubuce bayan da 'yan sanda suka mayar musu da martani. Amma daga baya 'yan sandan sun bayyana cafke ɗaya daga cikin maharan wacce ta kasance mace. Hukumomi sun ce dama matar mamba ce a jam'iyyar People's Liberation Party mai rajin samar da sauyi a da. A yau Litinin, kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin harin ƙuna baƙin waken da aka kai a cikin wata mota a babbar ƙofar shiga filin jirgin sama da ke Kabul, wanda ya halaka mutane 5 ya kuma raunata wasu 16.
To a gaishe ka, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamar na madadin Mahmud Lalo da Julie Lesgration da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa mata, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.